yanzu kam za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga masallacin Isiyaku Gwamna tare da Modibbo Isa Shango da alarammansa wanda Dr. Jamil Isiyaku Gwamna ya dauki nauyin kawo muku.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa huwa alladhi أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
الله أكبر. الرحمن يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من دنيها قنوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ايوا منا godiyo Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki dawo da mu wannan majalisi inda muke karanta wasu ayoyi na Al-Qur'ani mai girma, inda yau muna rana ta 5 ga wata na Ramadan hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya zama daidai da 6 ga watan 4 miladiyar Annabi Isa alaihi salam 2022. Inda zamu tashi akan wayannan ayoyi, ko wannan aya take cewa wallazi anzala minas sama'i ma'an, ita wannan aya tana ci gaba ne akan bayanin da muka kwana jiya akan sa, cewa ayi izina da irin wayannan ayoyi na Allah subhanahu wataala, to anan ne za a san Allah subhanahu wataala. Da haka to yayi bayani akan mahaifa da yadda da ake zama a mahaifa da yadda Allah ya taurari da ake shirya da su, to anan ma sai tsayin wancan bai sheka ba ga wani kari. Shi Allah subhanahu wataala shine wanda ya saukar da ma'an ruwa daga sama, ma'ana ruwa ya sauko da shi daga sama. Wannan sauko da shi daga saman nan ma'ana ibara ne na cewa sama da kai, saboda duk abin da ke faruwa na saukar da ruwan yana faruwa ne a sama da kai, ma'ana ba wai can samaniya ta Allah yake nufi sama ta daya ko sama ta biyu sama ta uku ba, a sama da kai wajen giragizai kenan. Kamar yadda yake fadi a wata aya, Allahu allazi yusilu riyaha fatusiru sahaban fayusibu fis sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisfan fatara wa yakhruju min khilali wa idha asaba bihi man yasha' min ibadihi idha hum yastabshirun wa in kanu min qabli ayyin nazzala 'alayhim min qablihi lamublisin fanzur ila asr rahmatillahi kayfa yuhyilu ba'da mawtiha inna dhalika lamuhyil mawta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da saukar da yana koran iska, iska da zai aininta da ki giragizai, giragizai da suka hauhawa wannan ya hau kan wannan suna hawan juna sai ga ainihin walƙiya tana fitowa idan walƙiya tana ta gama fitowa a komai ya gama haduwa sai ga ruwa ainihin ya sauko idan ruwa ya sauko sai ga ainihin ya raye ƙasa wanda ita ƙasa da ainihin tana mutaka kun saukan wannan ruwa din nan kaga wannan kenan na cewa dan wani mai ilimin geography ya zo yanzu ya ce a ko ilimi na sanin yadda ruwa yake faruwa to ai Allah subhanahu wataala shi ya fara fada iska yake korawa sai ta tabi girgize girgize ya hau juna daga nan kuma ainihin sai Allah ya sauko da ruwa daga wayannan giragizan kenan saboda haka to wannan hujja ce na cewa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an ma'ana daga sama da kai kenan kuma Allah ne yake hikimar sa wajen saukar da wannan ruwa din anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in Allah ya sai muka fitta sirran kowanne abu wannan iltifatun anil ghaiba da an ce huwa nan kuma an ce fa akhrajna saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce to sai muka fitta ma'ana komai na tsirrai saboda fitan wannan ruwan nabata kulli shay'in yambutu da yake ainihin tsirowa duk abinda mai sha'ani an yambuta to ma'ana zai fito kenan duk wanda al'amarin sa fitowa yake da ƙasa Allah ya ce in mun yi ruwan nan sai ya fito fa akhrajna minhu sai mu fitar a cikin wannan tsirran nabata shay'an khadran mu fitta koren abu bi ma'ana akbar kore nukhrij min habban mutarakiba sai mu fitta kwaya mai hawhawan juna ma'ana daga wannan koren abun yarkau ba'dahu ba'dan sashin sa yana hawa sashi kasanabilil hinda kamar ainihin zangarniyan alkama wanawi ma da makamantansu idan Allah ya ruwa sai ga shi ainihin abu ya fito har ya yi girma har ainihin zangarniya tana fitowa a jiki ta fitta ainihin abu hawa kan hawa da haka Allah subhanahu wataala ya ce shi yake wannan abun shi yake da wannan iko har ma yake fadi a wasu aya yake cewa dan adam idan ainihin ya gyara gonarsa ya ainihin yi sassabe ya ainihin aka yi ruwan sama ya kawo abin da zai sa kamar na taki da makamantansu aka yi noma in gona ta yi kyau dazi ya yi kyau sai mutum ka ji ya yaudaru yana ganin kamar shi ya yi wannan abun sai ka ji yana cewa a ainihin ba dan na sa taki buhu kaza ba da gonar nan ba ta yi kyau ba ba dan nayi abu kaza da gonar nan ba ta yi kyau ba ya manta Allah subhanahu wataala shine mai yin komai kamar yadda ya faɗi wa'ancan ayi inna masalul hayati ne kama in anzalnahu minas samai faqtarat bihi nabat al-ardi mimma ya'kulu an-nas wa al-an'am hatta idza akalat al-ardu zukrufaha wa zayyan wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha hatiha amruna laylan wa naharan fa ja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bilams saboda haka yake cewa sai ga mutane suna cewa wa dhanna annahum qadiruna 'alayha kaman su suke da ikon gyara wannan kasa din Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk abin da ka gyara duk noman da kai duk abin da ka saka to idza ja amruna laylan aw naharan idan wani horon mu yazo na Allah cewa kowane abu ya koma ya bushe laylan aw naharan fa ja'alna hasidan sai ga mun sanya ta abin girbewa da haka sai ga amfanin ana tsakiyar ruwa amma yana bushewa saboda ja amruna kenan ko kuma ga ainihin an zo kaka ta zo ruwa ainihin koda yana zuba idan bushewan abu ya wuce ga ainihin yana bushewa to shine ja amruna kenan to duka wannan aiki na Allah subhanahu wataala to shine sai bayan ya fitta wayannan abubuwa inji Allah subhanahu wataala saboda ruwan sama sai yake cewa wa minan nakhli min talha kinwanun daniya wannan mun yi magana ainihin abinda ya shafi kamar ainihin tsirrai kenan masu fita to wannan kuma yanzu Allah sai ya adafi wanda ainihin yake nufi a minan nakhli kaman dibino ko dibinai wanda ita ma akwai kinwanu nono da yake fitowa a jikin dibino daniya makusanci wanda ake tsinka a ci min dalha daga hudan ita wannan dibino din da aka sai malamai suka ce wannan shine adful khas alal ammi kenan ma'ana Allah subhanahu wataala da yace yana fitta nabata kulli shay'in ita ma bishiya ai nabatu ne to amma sai Allah me yasa nan ya ifradin ta yace cewa wa minan nakhli daga ainihin dibino da aka sai malamai suka ce dibino tana da sirri tana da ainihin abubuwa da yawa da Allah subhanahu wataala yake so a zauna a karanta ai izina akan ta shi yasa bayan ya ce nabatu sai kuma ya kawo ainihin annaklu malamai sun yi magana akai suka ce ita dibino tana da wasu khususiyat na ta da yabin mutu da sauran bishiyoyi na farko dai ita dibino la ya tasaqadu wa raquha ganyenta bai faduwa haka kawai duk sauran bishiya da ka gani idan ainihin za ka ga wani ganyen yayi ja ya fado kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi magana wannan saboda haka to wannan ita kuma bishiyar dabino ganyenta bai faduwa ba za ka taba ganin ganyen dabino ya fadu ba ba za ka taba ganin zangar tankar dabino ta bushe ta fado ita kadai ba sai dai in sare ta aka yi da haka wannan yana daga cikin abin da ya bambanta dabino da sauran ainihin bishiyoyi idan ka koma ka iznan nabata kulli shay'in to ka dawo ka duba kuma dabino ta wannan bangare na farko sannan kuma ita dabino ta kasance tana daga cikin bishiyar da aka yi labarin ta minal umamil ghabira tun daga al'ummatan da suka shude ma na al'umma da wuri ma'ana shekaru dubbai daruruka ana maganan ainihin dabino amma wasu bishiyoyin sai kaga a wani zamani ne suka kullo a wani zamanin ake maganan su wani zamanin ba a maganan su wani yanki kaji ana maganan sa wani yanki kuma kaji ba a maganan wannan bishiyon ba a santa ba amma ita dabino sai ta kasance tun al'ummul ghabira ana maganan ta saboda an santa wannan ya bambanta ta da sauran ainihin bishiyoyi sannan ita ainihin dabiniya bishiyan dabino littattafai duk da Allah subhanahu wataala ya saukar ba littafin da bai yi maganan bishiyan dabino ba da at-taura da linzila da wannan da zabura ta annabi dawuda da qur'ani na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ba littafin da Allah ya saukar wanda bai yi maganan dabino ba wannan yana daga cikin abin da Allah ya sa ifradin ta anan a qur'ani kadai an yi maganan ta a nassi nassi har guda 21 wanda yake magana ainihin dabino kaji ainihin aya tana faɗi tana gaya fa an sha nabi jannati ya minna kilin wa anabin ma'ana mun fidda gonakai na bishiyoyi da ainihin inabai ko yin bitlakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila wal anaba na fitar muku da ainihin azaituna zaitun da ainihin dabine da kuma ainihin inabi ko kuma kaje yana cewa wa min samarat nakhili wal anabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana cewa Allah subhanahu wataala ya muku bishiyan dabino da ainihin inabi kuna fitta abin sha a ziki ma'ana abin da kuke maye da shi a zamanin ku da kafin a haramta muku sannan kuma zaka je na fadi auta kuma alhuzatu min nakhilin wa inabin fatufajjiru nahara khilalaha tafjira saboda haka gashi nan dai zaka ji ayi sama da 20 da wani abu sun yi magana akan sunan ainihin dabino to wannan yana daga cikin abinda ma'ana bambanta ainihin dabino da sauran ainihin bishiyoyi hadisi kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sama da 300 da wani abu sun yi magana ainihin akan dabino manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tasabbaha ala tamaratin duk wanda ya wayi gari ya buye ainihin a kariya da dabino ainihin guda 7 yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su masa makari daga ainihin asummu wasihiru ma'ana da ainihin sihiri da kuma ainihin asummu guba ko da ya ci guba misali wannan ba zai tsulu da shi ba irin wannan hadisin suna nan har guda ainihin 300 da wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan wannan har ma wata rana yana zaune a cikin sahabbansa inda kamar hadisin da Abdullahi bin Umar ya ruwaito yake cewa waye ne a cikin ku zai bani labarin akwai wata bishiya mai kama da ainihin mutum musulmi saboda haka ita wannan bishiyan idan an sare kanta to mutuwa take yi saboda haka sai sahabbai suka fara wannan ya ce bishiyar kaza suka dinga lissafin bishiyoyin daji Abdullahi bin Umar sai ina karami a lokacin ni dibino ta fado mini amma sai na jinoyi in budi baki in yi magana dan sayyidina Umar ne dan haka da aka tashi sai manzo Allah ya ce musu ai dibino ne ba an watsa sai dai yana ga yawo ainihin mahaifinsa yana cewa aini tunda manzo Allah ya bada wannan kasu suka ji tun ni na ji a raina dibino ne amma dan duba na gani yaro ne sai ban yi magana ba sai na Umar yake cewa ni kuma kai magana ya fi mini komai a nan duniya ma'ana in dai bangaren ilimi ne a ce ka fade shi ka gane shi to ni ya fi min a ce kai wannan ainihin ladabin da kai wanda kake ainihin kai magana din in dai bangaren ilimi ne to da haka wannan hadisi irin wannan hadisan duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana aini akan dabino har ma ainihin a wani hadisi yake cewa akrimu ammatukum annakla ku girma magaggannin ku wayannan bishiyoyin fa innahunna khuliqna min dini adam alayhi salam saboda su ma an halitta su daga ainihin sauran tabon annabi adam ne alayhi salam manzo Allah ya faɗa wannan magana ya gaya su abai akan cewa su girma ana dibino har ma ya kira dibinan da sunan gaggannin su ma'ana mutun ya tashi a cikin gidansa ya gidansu ya ga dabino ya ga mahaifinsa ma'ana dabinon kamar yar uwar mahaifinsa ne da haka ta zama ainihin gaggansa kenan shi dadin to da haka irin wannan hadisin suna nan bila adadin wanda suke nuna magana akan ma'ana abin da ya shafi ainihin dabino sai malamai suka ce to dabino tana da wani abin da take da alaka da dan adam har kusan guda 7 sabanin sauran bishiyoyi shi yasa nan Allah ainihin ya bambanta ta bayan ya faɗi da batin sai sai ainihin wa minan nakli suka ce na farko dai ita ainihin bishiyan dabino ko bishiyan dabino juz'un ne muntasibun, muntasibul qama, ma'ana farin sa irin na dan adam ne. Menene muntasibul qama? Tun daga kafansa har dan adam tun daga kafansa har zuwa ga saman sa a daidai ainihin ya tafi, ma'ana ba kasa aka yi siriri sama aka yi bai fadi ba. To bishiya in ba dabino ba zaka samu juz'un ta ya fito ne iya da ainihin siriri, in ta zo inda za ta yi rassa sai kaga yayi kato wani gurin sai ya cika kusan 50 by 50 samanta, amma kasan kuma juz'un bai wuce guda ɗaya ba. Amma dabino ba haka take ba, yadda dan adam ya taso daga kasa ya tafi har sama, to ita ma dabino ita kadai Allah ya wannan ainihin tsari din. Dan haka tana da muntasibul qama, tayi kama da ainihin dan adam a wannan bangare. Na biyu, ainihin dabino shine yake da azzakarwal unsa, kuma azzakarwal unsa ya zama mutaassir, ma'ana sauran bishiyoyi duka akwai namiji akwai mace amma bai da tasiri mace namijin, amma dabino mace namijin sa iya tasiri, ma'ana me bai tasiri. Yanzu zaka shuka mangoro anan mai ainihin mai aihuwa, da za a samu kewayen sa kilomita 100 babu wani namijin mangoro ba zai hana shi aihuwa ba. Amma dabino in akwai ainihin mace anan, in babu namiji da yake kewaye da shi inda zai sunsuno ya ainihin zikililinsa, to ba zai aihu ba. Kamar yadda mace ba za ta aihu ba in dan adam ne sai ta haɗu da ainihin namiji. Da haka ainihin wa'ana shi azzakarwal unsa ɗinsa iya tasiri saɓanin azzakarwal unsa na ainihin sauran bishiyoyi. Wannan kaga kashi na biyu kenan inda suka yi kama. Na biyu, ita ainihin ana mata liqahi, ma'ana liqahi nan shine barbara, a zo a ɗauko a zo a yi kilili a ainihin yi wa ainihin wannan macen kilili ta aihu ainihin saɓanin sauran bishiyoyi wanda ainihin ba a musu wannan kilili ɗin. Sannan ita bishiya inda take kama dan adam karo na gaba shine in aka yanke mata kanta mutuwa take yi, dan adam ma in an yanke masa kansa mutuwa yake, amma sauran bishiyoyi dan ka zo ka sare kanka mata aski sai dai sabon tsiro ya saki ainihin fitowa. Da aka ta wannan bangare ma bishiyan dabino tana kama da ainihin dan adam kenan. Sannan ita bishiyar dabino masaninta sun yi ittifaki, duk sadama da ta faru a gabanta hatta ainihin firgita, ma'ana ta da kaman kalbu, inda wani abun tsoro da zai faru a ainihin kasan wannan dabino din nan ko a kusa da shi, misali kamar a kaddara da a ce wani abu kamar na kisa a zo a yi a gindin bishiyan dabino, to in Allah ya yarda wannan dabinon ta mutu kenan saboda za ta firgita. Saboda haka wannan tana da wannan abun sabaninta da ainihin sauran bishiyoyin dabino. Sannan ainihin ita bishiyan dabino mughashatun, an lullube ta ita ma da ainihin da zangar tankarta, kamar yadda kasan dan adam yake da gashi, dan adam duk jikinsa da gashi, to haka ita ma daga kasa har sama an ainihin cike ta da ainihin wannan zangarniya, inda zaka sassare ma har ya je sama zaka samu duk jikinta dai akwai wani abu da ya lullube asalin juz'in nata, kamar ainihin yadda aka yi dan adam gashi. Sannan ainihin ita bishiyar dabino ta kasance ita bishiyar dabino ta kasance tana da ainihin in har aka sare wani abu a jikinta, to yana zama cewa wannan wurin ya mutu kenan, kamar yadda dan adam idan aka sare hanunsa misali ya wannan wurin ba zai sake tsirowa ba, to haka ita ma bishiyar dabino sabanin sauran bishiyoyi. Amma sauran bishiya idan ka zo ka sare ainihin reshe, to wani a wurin zai sake ainihin fitowa, amma ita kuma sai dai ya sake fitowa ainihin a sama. To irin wannan duka malamai suka ce wannan zuwa daga cikin khususiyat na annaklu, da yasa Allah subhanahu ta'ala anan yace cewa bayan ya fadi nabata kulli shay'in fa akrazna minhu kadran nukhrij minha ba mutarakiba, sai yace wa minan nakli min dal'iha kinwanun daniya, saboda haka yake cewa tana da ainihin wannan kinwanun daniya. Sannan malamai suka sake cewa ita ainihin bishiyan dabino, akwai malamin sanin halitta sun auna chromosome na halitta na ita ainihin dabino, suka ce kashi 49 yayi kama da irin chromosome na dan adam ita ainihin bishiyan dabino. Saboda haka duka wannan ya daga cikin khususiyar ita ainihin bishiyan dabino. Sannan suka sake cewa bishiyar dabino tana da marahilun numuwi guda 7, kamar yadda dan adam yake da marahilun numuwi guda 7. Wannan marahilun numuwi nan sune matakan kafin dabino ya karasa girmansa har ya kai a dauke shi ya zama tamru, iya da marahil guda 7. Sune wanda malamai suka hada su a kiran su daba zabrat. In ka hada daba zabrat din nan zai baka marahil guda 7. Dadun din nan ma'ana bishiyan dabino tana da abin da kiran su dal'u, kamar yadda Allah ya faɗi anan min dal'iha kinwanun daniya. Wannan dal'un nan shine wannan konson da yake fitowa kato din nan, shine kiran su ainihin dal'u, shine daba kenan, dadun kenan. akwai ainihin igrid, ma'ana dan abin da yake fara fitowa kamar ainihin dan iya da danshi sosai bai kama kwayan dabino ba ma, shine kiran sa igrid, shine wannan alifun din kenan. Akwai ba'un din nan daba, wannan ba'un din nan shine ake kiran sa shi kuma bulahu. Akwai nau'in dabino har ya dan fara fitowa, zaka ga cewa albula albula sunan dabino ne, saboda haka marahil na ainihin uku kenan. Sannan akwai marahil na hudu, daba zafrat, akwai zayun, shine ake kiran sa ainihin zahawu. Da an ce bishiya dabino ya kai zahawu, to masanan sun sai matakin da ya kai, saboda haka daba zafrat ba'un na gaba kuma shine busuru. In ka zaya kiran dabino busuru, an san nau'in kalan dabinon, bai kai matsayin dabinon da muke saya wannan buyashe ba, wani mataki na marahil na numuyin sa. Sai ainihin daba zafrat, sai ainihin ra'un, ra'un shine ake kiran sa rudab. Rudab din nan shine irin wanda ya kai a ciro shi a ci, amma iya da danshi a jikin sa iya dan bauri, irin wanda ake sayarwa danyen dabino da muke gani ana sayar da shi din nan, zaka suna kiran sa rudab. Na ƙarshe ina kiran sa tamru. In ka ji an ce tamru, to ya bushe, irin wanda mafi yawa muke saya din nan. Saboda haka ko wannan matakai guda bakwai na dabino, dan adam shi ma haka yake da su a rayuwarsa. Akwai mataki na farko da kiran sa marhalatu ma qabla alwilada, ma'ana da iya matakin marhalatu ma qabla alwilada, iya janin kenan dan tayi. Saboda haka wannan shi ma in magana za a yi da shi, janin zaka ji an ce da malamai sun ce janin an san dan adam ne, amma wanda yake ciki ba a haife shi ba, shine marhalatu ma qabla alwilada. Akwai marhalatu kuma ad-dufulatul mutabakkira, ma'ana yana yaro ne kankani kamar yadda yake dan biri kenan yana barna, wannan marhala ana kiran sa ad-duful. Da kaji an ce ad-duful, to malamai sun san mutum ake nufi, amma wanda yake marhala ta ad-dufula kenan, ad-dufulatul mutabakkira. Sannan akwai ad-dufulatul mutaakkira, akwai dufula da ake kiran sa dufulatul mutaakkira, yaranta ta karshe irin shekara 7 8 din nan. Da an ce ad-dufulatul mutaakkira, malamai sun san dan shekara 7 8 ake nufi, wannan marhala ta uku kenan. Akwai marhala ta hudu a dan adam, shine ainihin marhalatu marhala da ake ta tashin balaga, wannan marhala ana kiranta marhala al-murahaqa, ana kiranta marhala al-murahaqa. Da kaji malamai sun ce al-murahiq, to ana nufin wanda yake tashin balaga. Saboda haka wannan shine marhala ta hudu wanda dan adam yake bi. Sannan marhala na biyar, akwai marhala na al-kuhula. Da kaji an cewa ne kahalu, ne kahalu gwarzo, to ya kai shekara 40 bai kai ainihin abin da ya kai zuwa 60, wannan shine kiran sa al-kahalu. Da ya kai shekara 60 sai kaji ana kiran sa ainihin ash-sheku, marhalatu shekuka, ma'ana ya kai marhala ta ƙarshe ta tsufa kenan. To dan adam da kaji an faɗi wa'annan marahil, shi ma an san abin da yake nufi. Da haka malamai suka zata a wannan karo, a wannan bangare ma dabino yana kama dan adam a wajen marahilun numuwin sa, sabanin sauran ƴaƴan itace. Shi yasa Allah subhanahu wataala anan din yake cewa wa minan nakhli min dalha qinwanun daniya. Saboda dama mutum yana karatun Qur'ani, yana wuce abubuwa, ba zai gane me Allah subhanahu wataala yake nufi ba. Amma idan ana bayanin irin wannan, mutum zai gane to me dalilin da yasa Allah ya yi wannan abun. Bayan ya ce na bata kulli shay'in, kuma sai yake cewa wa minan nakhli, saboda me? Saboda ai Allah yana nufin ku tsaya ku yi tunani akan naklun nan, metece ita, saboda haka me kuma take aifarwa, ita ce kuma wanda a jikinta duk a ainihin ana cewa economic trees ko, ma'ana duk bishiyar take da ana kiran su economic trees. To amma ba abun da ya kai ainihin dabino, saboda ita dabino an ittifaki duk abun da yake jikinta ba marhalan da baya magani a jikinta. Na biyu kuma ba marhalan da ba dukiya bane, don ainihin wani bai hude tun a zamanin baya an tambaye shi aka ce menene tattalin arzikin yankinku, ya fito daga yankin Iraki ne, sai yake cewa at-tamru dabino, sai aka ce summa maza, sannan sauran me kuma, sai yake cewa summa tamru sannan dabino, aka zaki cewa summa maza, yace summa tamru sannan dabino. Ya dinga cewa to me yasa kake ta maimaita, yace to tamrun nan ita ce muke ci, mutum sha, muna cinta a marmari, tana ainihin a rudabu da makamantansu. In ta gama bushewa ko muna cinta a matsayin abinci, ma'ana a matsayin abinci abinda zaka iya tanadin sa, yadda zaka tana da gero ko dawa ko wannan haka, addibino zaka iya ajiye shi ya zama abinci. Don haka ne ma yasa ake bada zakkansa sabanin sauran ƴaƴan itace, saboda ana tara shi buhu buhu, kuma za a iya rayuwa a kansa. An tabbata cewa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa a wata biyu ba abin da yake ci sai aswadaini. Mene ne aswadaini? Alma'u wattamru, dabino ainihin da ruwa. Manzo Allah ya wata biyu yana cin su, kan kenan ashe dabino shi dan itace ne, ana cin sa dan marmari, ana cin sa kuma dan koshi. Sai bayahu ne yake cewa to muna cin dabino mu ainihin koshi, sannan muna cin dabino da niyyar marmari, sannan muna ainihin matsan abubuwa a cikin dabino na ainihin amfani, tunda a lokacin ba haramta musu giya ba, ya lissafa masa irin su giya da sauransu, muna matsa a jiki. Sannan dabino shine wanda malamin suka ittifaki a kansa akan cewa kowane kwayan dabino iya dauke da iya abinci dan adam yake bukata, irin su ruwa, irin su ainihin protein, irin su ainihin duk abin da kasan ake bukata na gina jiki, dabino iya dauke da shi gaba dayansa. Ya masa lissafi yace to muna cin abinci a jikin wannan dabino. Na biyu kuma tankar dabinon nan da shi muke yin rufin ɗakin mu, kamar yadda ake amfani da azara da shi muke rufin ɗakin mu muna sayarwa. Sannan idan muka tsaga wani abin da ba masu a jiki, da shi muke girkin abincin ainihin gidanmu, sannan da shi muke fila ginshiki na ainihin gine-ginen mu da muke yi, ya dinga lissafa sai lissafa masa kusan abu 100 wanda dabino take yi musu ainihin yanki nasu. Saboda haka sai shi sa yace abinda yake amfani, abinda ainihin tattalin arzikin mu shine ainihin dabino kenan. Saboda haka da za ka yi magana akan dabino, wallahi sai ka kwana kana magana akan dabino. Akwai ainihin bincike da malamai masana suka yi, akwai ainihin maqalat, za ka ga masu yawa masu girma da ulumat da yawa akan dabino kadai. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa minan naqli, da haka ka tsaya ku duba dabino me Allah ya kimsa a cikin ta. Allah subhanahu wataala sai min dali haqin wanun daniya, ainihin daga ainihin hudanta ita dabino akwai kinwanun, ma'ana abin da ya zama kamar nono daniya makusanci wanda aka balla ainihin a ci, ma'ana ba'dhuha min ba'din wa akradna bihi jannatin, wannan ruwan saman dai sai muka fitta gonakai basatina, min anabin na inabi, wazaituna da zaitun, warrumana da rumman, mushtabihan waraquhuma, ganyen su yayi kama amma wa ghayru mutashabin samaruhuma, ɗayan itacen su ba iri ɗaya bane. Saboda haka da inabi da zaitun da rumman dukkan su ganyen su kala ɗaya ne, amma kuma ainihin wannan din su daban ne, kalan su daban ne, kuma ruwa ɗaya ne ya shayar da su. Sannan bayan kalan su daban ne, ɗanɗanan su ma daban ne, kuma ruwa ɗaya ne ya shayar da su. Wani ka ji zakin sa kala daban iri ɗaya kuma bai canja ba har ila mil kiyamati, ila kalan da Allah ya masa na zakin sa kenan. Sibghatullah wa man ahsanu min Allah sibgha, idan Allah ya dauki abu ya danganta wa abu, to shine rinin Allah. Idan Allah ya masa rinin, ba zai kode ba, ba zai fasa ba, ba zai canza ba, ba abun da zai yi wannan rinin har ila mil kiyamati, akan haka zai tafi. Shine wa man ahsanu min Allah sibgha, wa yafi Allah iya rini. Amma mu anan duk wani wanda ya rini anan duniya ya saka wani abu, to ana tafiya zaka ga ainihin rinin yana kodewa yana canzawa. To Allah idan ya ce rumman ga irin zakin da zaka yi, to tun daga farkon duniya har ila kiyamati irin kalan ɗanɗanon zakin sa kenan. Haka ainihin azaitun da Allah ya ce ga irin kalan zakin da zaka yi, to har ila kiyamati irin kalan zakin da zai yi kenan. In kaga ya canza zaki ne, to an dauka an hada da wani abu, an yi tsimi an mammatsa, to watakila wani ya rinjaye wani. Amma inda shi kadai zaka dauka, to kalan zaka ji. Kuma ruwan kala ɗaya ne ya shayar da shi, ko da gonar ka ainihin guda ɗaya ne. Wazmina anabin wazaituna rumana mushtabihan waraquhuma wa ghayra mutashabih, sannan kuma bai yi kama ba a wajen ɗanɗanon sa ko kalan sa. Unzuru ya mukhadabin, ya ku da ake magana da ku, ku duba. Nazara itibarin, amma fa dubawa irin na kula na izina, ka zauna ka kula ka gane. Ila samarihi, zuwa ga ƴaƴan itacen wannan abin da aka yi lissafi. Idza asmara, idan ya fitta ƴaƴan itacen, awwala ma yabdu kaifa huwa, farkon fitowar sa ya yake. Wa ila yanihi, idan kuma ya nuna ya bura. Idza azara kaifa yaudu, ya yake dawowa, ka tsaya ka duba ka gani. In ka ce dabino nan ai abu ɗaya ne, to in farkon fitowar sa ya kalan ɗanɗanon sa yake, idan yayi gaba ya kalan ɗanɗanon sa yake, in yaje wannan marhalin hale zai marhalin ƙarshe, abu kala ɗaya ne, amma shi Allah shi yake intiqalin daga irin wannan ɗanɗanon ya koma wannan ɗanɗanon, daga wannan ya koma har ya zai marhalar sa ainihin ta ƙarshe. Saboda haka to ka duba ka gani mana irin wannan ɗin nan. Da haka waye zai wannan in ba Allah subhanahu wataala ba. Idza asmara wa yan'i, inna fi zalikum, a cikin wayannan abubuwan da aka lissafi, wannan zalikum ɗin nan an kawo shi ma'ana a zam'i, ana lissafa duk abun da aka faɗi tun daga can bayan nan har izuwa ga yanzu ake nufi, shine inna fi zalikum, lalle innal ayatin, akwai ayoyi fi zalikum a cikin wannan abun nan, liqaumin yu'minuna, amma ga mutanen da suke da imani. Kusu bi zikri, an kebance su da ambaton mu'minai, li'annahumul muntafi'una biha, dan suke amfana da wannan wa'azi din fil imani, a wajen imani, bi khilafil kafirin, sabanin kafirai.
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات وخرقوا له بنين وبنات
subhanahu wa ta'ala amma yasifun.
Naam, wa ja'alu lillahi shuraka'a al-jinn wa khalaqahum wa karraqu lahu banina wa banatin bighayri ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allah subhanahu wa ta'ala yace to wa ja'alu lillahi shuraka'a, su wayannan mutanen sun sanya wa Allah shuraka'a, abokan tarayya, suka dauko al-jinna aljanu haisu ada'uhum fi ibadati awsanit, inda suka bi su a wajen bautawa gumaka. Da haka ma'ana su wayannan kafirin da ake tabbaya musu ga yadda Allah yake, ga yadda Allah ya halitta, su gane cewa Allah din akwai shi, su gane kuma Allah din babu kamar sa, su gane cewa ba a hada shi kuma da wani, to sai suka saki dauko aljanu, suka saki kwabawa a cikin ainihin aikin su. Shi kuma harkan aljanu in ba ainihin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da ainihin wasu ɗaiɗaiku da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu irin wannan hijabi ko makamantansu, abu ne wanda mafi yawansa ana tafiya ne a cikin dimuwa kawai, ba a da wani garanti a kansa, ma'ana ba wai babu su ba, amma yadda ake gudanar da al'amari da su ɗin duka yawanci ainihin buga-buga kawai ake a cikin abun. Saboda haka to ina mutum zai ɗauki addininsa a wurin aljani, ko aljani ya ce ya bauta masa shi kansa, ko aljani ya ce ga abin da ya kamata ka bauta wa kamar gumaka, to wannan ainihin ba karamin kuskure ba ne. Da aka wa ja'alu lillahi shuraka aljinna, sun sanya aljanu a matsayin shuraka, a su ne abokan tarayyansu a wajen bauta wa ainihin su waɗannan gumaka ɗin. Shi ya sa misali kamar a ilmance a duniyance, in ba mu a musulunce ba, kamar Qur'ani da ya zo mana irin suratul jinni sun zo, irin su ainihin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal janna khalaqnahu min qawli min nairis samum, tabbas aljani an halice shi da wuta, an yi kaza an yi kaza. To a duniyance kan ma har yanzu ba su samu tabbacin aljanu ba, amma musulunci mu ya tabbatar mana, sannan kuma sannan aljani ba za ka iya ganin sa kai tsaye ba, musamman da irin halitta irin tasa, sai dai ainihin in yayi tashakkuli ya canja ya koma wani kama, to nan mutum zai iya ganin aljanu. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana innahu yarikum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum, cewa shi shedan shine kuma abul janni, cewa suna yana ganin ka da shi da jama'arsa, kowa da kowa yana ganin su, amma min haythu la tarawnahum, ku ba za ku iya ganin su ba. Da haka Allah ya yi su tashakkulin su kuma wannan kalan, kuma suka iya canja kala, ma'ana su koma duk abin da ainihin suka ga dama, wannan ya daga cikin ma'ana abin da Allah ya yi musu. To wayannan mutane, wayannan al-halitun, kuma ya za a ce sun nuna maka cewa ka bauta musu, ko kuma sai ka bauta wani Allah. Wa qad khalaqahum, hakika Allah shi ya halice su, fa kaifa yakunu shuraka'ahu, sai ya za su zama abokan tarayyarsa. Wa kharraqu lahu banina, sun kago masa ƴaƴa maza, wa banatin da ƴaƴa mata, bi ghairi ilmin, ba tare da ainihin ilimi ba, suka ce Uzairu ibn Allah, ko kuma ainihin Masihu ibn Allah, haisu qalu Uzairu ibn Allah wal mala'ikatu banatul Allah, suka ce ainihin Uzairu dan Allah ne, mala'iku kuma ƴaƴa ne na Allah amma mata. To duka wannan kage ne ainihin suka yi, bi ghairi ilmin, babu wani ilimi, babu wani ainihin authority da aka ba su na cewa haka Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi. Subhanahu tanzihan lahu, sarki tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'ala ya dauka amma ya sifuna daga dukkan abin da ainihin suke sifantawa. Na'am.
Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahiba wa khalaqa kull shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim.
Naam. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kull shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim. Shi Allah subhanahu wa ta'ala badi'us samawati, shine kage sammai. Badi'us samawati ya kage sammai, wal ard ainihin kasai, mubdi'uhuma, amma wanda ya kage su min ghairi misalin sabaka, ba tare da wani misali da ya gabata ya ga irin sa ba, ya kwaikwaya yayi ba, a shi ya kage su. Wa huwa, shi Allah subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad, kaifa yakunu lahu walad, ta za a ce Allah iya da ɗa, da Allah subhanahu wa ta'ala iya da ɗa, to ainihin da wannan dan duk abin da ya ga dama shi za a yi. Kuma wata ran dan sai ce ga yadda yake so a yi, ko da abin nan kuma mai kyau bane, haka ainihin zai faru. Saboda haka to ta ya za a yi ma a ce Allah iya da ɗa, anna yakunu lahu walad, ta ya zai zama ainihin iya da ɗa, wa lam takul lahu sahiba, Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da ma'ana iyali, a ce wannan iyalin Allah ne, to Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah an zalika, duk abin da ya zama na cewa za a yi shi bil adli, da adalci, biddika, da ainihin kula, da ainihin wani abu dai wanda ya zama na cewa dole sai an tsaya an bada abunsa 100%, ake so a yi shi, ba za a samu wata ƴar matsala ba, kuma wannan matsalan ta zama da cewa misali ko ba ta da ainihin hanyar gafartawa idan matsalan ta samu, za a shiga wani hali, to za ka samu cewa a wannan harkan ba a association da ɗa, ba a association ainihin da mata. Muna ganin ainihin ƙungiyoyi da suke manya a duniya wanda suke so su yi abinsu a duniya mai ƙarfi, daga cikin sharaɗinsu idan ka shiga ba za ka yi aure ba, balle ma har ka aihu. Akwai irin waɗannan masu wannan abin saboda kar a samu matsala ko da koya take. To saboda haka an san idan ka yi aure ko kuma ainihin har ka haifi ɗa, to akwai wani sirrinsu da ainihin ba zai ɓuya a wurinka ba. Suna nan ina ga da yawa muna da labarinsu. In dai har ka yadda suka ɗauke ka aiki, to ba kai saka yi aure ba balle ma har ka aihu. Saboda ba sa su a samu kuskure a wannan ɗinsu a ainihin harkan da suke gudanarwa. To Allah subhanahu wa ta'ala da ya sama ba ta da gwafa. Saboda haka wanda kuma inda za ta rubto duk za ta halaka mutane da sauran irin wasu abubuwa, sai ya ce ya riki wane wacce matarsa, ko kuma ya ce wannan ainihin ɗansa, ai ko kama da tsarin Allah subhanahu wa ta'ala bai yi ba. Shi ne ana yake ƙara misali kenan. Bari usmawati ar anna yakunu lahu walad, in haraka zai faru ta ya za a yi ma a ce ainihin iya da ɗa. Saboda akwai wasu ayyukan da in mutum ainihin ya kai wani matsayi ma iyali wani lokacin sai dai ya koyi sannan ya yi, amma in ba haka ba wani abun za ma'ana ya fi ƙarfin hankalinsu. Kamar Shehu Abdullahi Gondo, Allah ya taimake shi, Allah ainihin ƙara masa karama. Lokacin da ya zo yana littafinsa na ainihin na sarfun nan, littafinsa na sarfun nan da yake yi, yana ainihin kawo misalai a cikin littafin, yana rubutawa misalai. In ka gansu yadda ka san ba Larabci ba, matarsa da ta zo wata rana ta zo ta gani, daman ya ɓuya yake yi, tana gani me ta ce? Ta ce wallahi malam sai an kawo igiya an ɗaure shi, saboda kawai ya hauka sai ta ce. To ba ta san me yake yi ba, ita ma tana ɗan ilimin Larabcin, amma sai ta ga yana kawo wasu misalai, sabat, kalat, habat, majat, sakat, ga sunan duk muna ganinsu a cikin littafin da ya na wata sarfin sannan. Saboda me? Saboda ya fi ƙarfin tunaninta. Sai gashi nan sai daga baya aka fi littafin, kuma gane ashe ilimi ne mai zurfi ya saka a ciki. To akwai wasu matakan da in za a yi su bi daɗi, to mace da ɗa ba sa matsuwa kusa da wannan abun. Saboda haka to anna yakunu lahu walad, yadda Allah yake sarrafa abunsa ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam, ya za a yi iya ɗa ko iya da mata. Saboda haka anna yakunu lahu walad shine Allah yake cewa ta ya za a yi sai ainihin Allah subhanahu wataala iya da ɗa. Anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba, bashi da kuma ainihin iyali. Wa khalaqa kulla shay'in, Allah shi ya halicci komai, min sha'nihi an yukhlaqa. Mai tafsiri ya itirazi da wannan maganar nasa saboda ma'ana kawace wa mutazilawa. Allah shi ya halicci kowane abu, min sha'nihi an yukhlaqa, wanda sha'nin abun halittarsa ake yi. Amma akwai abin da ba halittarsa ake yi ba, kaman sifar Allah subhanahu wa ta'ala, kaman Qur'anin Allah subhanahu wa ta'ala, laysa bi makhluqin fa yabida, ba haka misalin higiya mana ba, ba halitta sai bane saboda kadimi ne sifan Allah ne. Saboda su mutazilawa sun tabi akan cewa Qur'ani makhluqi ne da irin waɗannan sifofi din nan. To itirazan wannan ne yace to khaliqu kulli shay'in, shi Allah shi ne mai halittan komai, ya halitta komai, amma min sha'nihi an yukhlaqa, wanda wannan abun a sha'anin sa halittarsa ake yi. Amma wanda ba halittarsa ake yi ba, to ka bar shi kan sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Shine kitabu badi usmawati wa anna yakuna lam kullu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim, shi Allah subhanahu wa ta'ala masani da bi kulli shay'in da kowani abu.
Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli shay'in fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil.
Na'am, zalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli shay'in fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah subhanahu wa ta'ala sai yake saki cewa zalikum, wannan dai abubuwan da ake ta lissafa muku nan sifofin sannan ga yadda yake, to Allahu shine fa Allah, wannan suna na san Allahu nan ma'ana suna ne wanda yake da jalala, wanda kuma bashi da ainihin makamanci. Shi yasa irin wannan abubuwan ba za ka ji ya ce zalikum atati arrahmanu ba, tun a baya sai ka ji zalikum sai ce Allahu. Saboda arrahmanu sifofi ne wanda wani lokacin akan kagi wani abu a danganta da irin wannan sifa din, ko kuma arrahimu da makamantansu. Amma Allahu ba wanda ake raba wannan suna. Wani lokacin za ka ji an ce Allah ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aron suna irin su arrahimu, da ya cewa bil mu'minin ra'ufur rahimun, wani lokacin ya kira shi ra'uf, wani lokacin ya kira shi rahimu, wani lokacin ya kira shi hadi. Gashi nan dai saboda haka to amma baka taba jin Allah ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allahu ba ita wannan suna Allahu ba a bada aranta saboda haka tasa ne shi kadai to zalikum wannan wanda ake fada irin wayannan sifofin ba kowa bane Allahu shine Allahu rabbukum kuma shine ubangijinku la ilaha ba abun bautawa da gaskiya illa huwa sai shi kadai khaliqu kulli shay'in kuma shi ya halitta duk abin da kasan ake halitta fa'buduhu ku bauta masa mana wahidu kai ta shi wa huwa shi Allah subhanahu wa ta'ala wakilun mai kiyayewa ne ala kulli shay'in akan kowane abu Allah subhanahu wa ta'ala wakili ne akan komai komai abu da ka sani saboda ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anan al-qayyum kenan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum al-qayyum daga kiyamu ne ma'anan sa qama kulli shay'in bi qayyumatihi subhanahu wa ta'ala duk abin da ka san ya tsaya to da qayyumiyar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya saboda haka in ba haka ba za ka yi mamakin tsayuwar sa mutun ya tsaya akan kafa biyu yana tsaye shi kadai to qayyumiyar Allah ce ta rike shi in ba don qayyumiyar Allah ba wata ran yana tsayen kawai sai ka ji shi ya fadi ya sai ka ji an ce wani ya fadi to qayyumiyar ce ta rabu da shi saboda haka duk abin da ka san ya tsaya qayyumiyar Allah ta tsaye da shi wannan yasa duk abin da zaka duba a rayuwar duniya kare baka mamaki ko wani kere-kere da aka yi jirgin sama ya tashi to ai qayyumiyar Allah ce take tare da shi ba da haka ba sai tashi ba duk lokacin da qayyumiyar Allah kuma ta canza wani abu a jikin sa sai ka ji ainihin yayyo kasa shine ma'ana al-hayyu al-qayyum kowani abu ya tsaya ne da qayyumiyar Allah subhanahu wataala shine huwa ala kulli shay'in wakilun shi Allah wakili ne akan duk abin da ka sani ka da kafa kai tafiya wakilcin Allah da ke cikin ka ya baka daman kai wannan abu din nan to shine ma'ana malamin sufaya suke cewa an tara Allah qabla an tara kulli shay'in kaga Allah kafin kaga komai shine ma'ana abin da suke nufi wa wanda bai sani kuma sai dauka wai in sun fadi wannan maganan wai kaga Allah a tsaye a wurin kafin kaga wannan abun ba haka bane da abun yayi kar kai mamaki kaga cewa ai Allah ne ya sa wannan abun yayi kafin kaga wannan abun to yi wannan ulumatu sune ainihin malaman tasawuf suke koshi da shi in su gani magana ba kowa ne ainihin yake ganewa ba saboda haka to shine wallahi ala kulli shay'in wakil Allah wakili ne akan kowane abu da ka sani da aka ba wai yana so ya koma gefe ya barka kai kai kadai bane a'a ba don qayyumiyar Allah tare da dan adam ba wallahi yayi ihada ga komai ba da ba abin da isa ya gudana ainihin a duniya saboda haka huwa ala kulli shay'in wakil shi Allah subhanahu wataala la tudrikuhu al-absar
wa huwa yudriku al-absar وهو اللطيف الخبير
نعم لا تدركه الابصار هو يدرك الابصار هو اللطيف الخبير to shi Allah subhanahu wataala da yake fadin kansa anan da yake cewa zalikumullahu nan da zalikumullahu a bayan nan da duk inda muka wuce da misalan da ya bayar to sai ainihin wannan shine abinda ainihin malamin balaga suke magana akan cewa ma'ana qur'ani yana magana akan gurgudun hankulan wanda ake magana da su a ka'ida akwai magana da yan fade ta to zaka kokolwanka har saura tana tambaya tana tambayoyi to sai Allah sai ya kawo maka wannan amsa shine ma'ana nuzulu manzilata sa'il mutaraddid Allah ya ajiye mu a matsayin masu tambaya masu kokonto a cikin abubuwan da ya fadi to sai ki kuzo kawo mana wani abu na ƙara haskaka mana wannan tambayan da aka kaddara cewa dole za mu yi ta to da Allah ya fadi sufofin sa ga yadda yake to sai ya to watakila zaka ce to ina so in ga Allah nan sai a zan ganshi da ido na sai a zan ganshi saboda girmansa wannan maganar da aka faɗa masu dadi a kan sannan masu girma a kan sannan ai ya kamata a ce in ganshi sai sai a'a la tudrikuhu al-absar ido ba ta ainihin riskansa in dai ido yana nan a matsayinsa na ido har abada bai sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan shi ne abin da malamai suka tafi a kai la tudrikuhu al-absar ma'ana ido bai sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ai la tarahu ba ta ganinsa wa hadha maqsusun li ru'yatil mu'minina lahu fil akhirati saboda haka mu'mini za su ganshi a lahira ma'ana har ma a duniya an yi sabani kusan kala hudu kamar yadda ainihin mutazilawa da ainihin ahlus sunna da ainihin ahlul mutasawwifa duka dai an tafi wasu na cewa za a ganshi ainihin a lahira saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum mustarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatul badri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ku ga ubangijin ku ran tashin al-qiyama kamar yadda kuke ganin ma'ana wata a ranar 14 kuru-kuru haka kowa zai ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda aya take cewa allazina asaru husna wa ziyada wanda suka yi aiki nagari Allah zai ba su aljanna da ƙari akan aljanna wanda manzo Allah ya fassara wannan ƙarin shine ru'yatullahi tabaaraka wa ta'ala ganin Allah tabaaraka wa ta'ala to da haka wannan ka ittifaqan kowa da kowa an tafi akan za a ga Allah subhanahu wa ta'ala a lahira saboda haka a nan duniya kuma sai malamai suka ce ai annabi Musa alayhi salam da ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ari anzur ilay qala lan tarani walakin unzur ila jabali fa in taqarraba kanahu fa sawfa tarani annabi Musa yake cewa ya Allah ina jin magananka ina ainihin magana da kai dan haka ka nuna mini ma'ana zatinka sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lan tarani ba za ka ganni ba to anan sai malamai suka yi sabani suka ce annabawan Allah wasu wanda suka ce ya halatta a ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya sai suka ce ai annabawan Allah ba sa roƙon abin da yake ba zai yiwu ba da haka annabi Musa ya tambaye shi zai yiwu da haka cewa yayi walakin unzila zabali fa nistaqarra makanahu fa sawfa tarani saboda haka to wannan falma da zalla rabbahu zabali ta'ala huda kawa karra Musa sa'iqa falma fa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin to da haka wannan abin da ya faru tsakanin sa da Allah subhanahu wa ta'ala kenan to da haka wannan shin ladzukul absaru ido ba ta ganshi ba sannan wata aya kuma ta zake cewa wuzuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira kisa kuran tashin alkiyama zo su alnima sannan suna kallo kuma izuwa ga ma'ana zatin ubangijin su saboda haka wannan shi yake cewa wa hadis sheke ne hadisin bukhari da muslim da yake cewa innakum tarawna rabbakum lalle za ku ga ubangijin ku kama tarawna kamar kamar yadda kuke ganin wata laytul badri ranar 14 daren 14 wakila aka ce almurad la tuhidu bihi sai suka ce abinda ake nufi baka isa ka kiyaye kewaye sanin Allah ba amma zaka san din iya abinda zaka iya sani amma baka isa ka kewayewa ba kamar yadda yake cewa wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba wanda isa ya kewaye wani abu na ilmin sanin Allah sai abinda Allah ya ga dama din ya bashi dan kadan daga ciki shine wanda malamin tasawuf kuma suka tafi akan cewa al'adzu anil idraki idrakun ma'ana inda ka gaza kace bazan san ya Allah yake ba to anan ne ka san Allah amma duk wanda ya ce maka yau ya san Allah hakikanin sanin Allah to wannan bai san Allah ba saboda haka wala yakin bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa huwa yudrikul absara amma shi Allah yakan riski maganan ainihin mutum saboda me saboda ya ce shi huwal awwalu wal akhir waz zahir wal batin al awwalu ne al akhir ne al zahir ne al batin ne saboda haka na farko ne shine a farko kuma shine a karshe kuma shine a boye kuma shine a bayyane me zai hana ka ganshi hijabi kawai laukushi fa annal hijabu lana ainaha da haka to in ka ga mutum bai ga Allah ba hijabi ne hana shi ganin Allah amma Allah ya ce a bayyane yake da haka azzahiru a bayyane yake wa huwa yudrikul absar da haka yake riski maganan mutum ayyaraha wala tarahu ba ta ganin shi wala yajudu fi ghairihi bai halatta kuma a wani Allah aw yudrikul basara ko kuma ya riski gani wa huwa la yudrikuhu ba ya riskansa aw yuhidu bihi ilman ko kuma ya kewaye shi da ma'ana sani Allah subhanahu wa ta'ala san komai da komai wa huwa al-latifu shiri ainin mai tausayi bi awliya'ihi da waliyansa al-kabiru masani bihim da su alhamdulillah za mu kwana nan akwai tambaya sai mu amsa in babu sai mu yi addu'a to
Allah ya saka da alheri mai tambaya na farko yace assalamu alaikum malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya yace malam banki ne suka saya min kaya na miliyan ɗaya da nufin zan ƙara kasuwanci na bayan shekara biyu zan mayar musu da miliyan ɗaya da 33 malam yaya halaccin wannan ribar da na ƙara musu
riba ita ce ake kiranta riba don haka a musulunci dai ba ta halatta ba yawa saboda haka wani ita sake ce mata riba abinda za a doran nan duk da dai malamai sun yi magana wani lokacin idan abu ya yi tsanani misali hukuncin yana komawa a wurin wanda shi ya bayar din ne amma fa sai abun ya kai mutum matsayin da ya kai wannan matsayi din mutum kowa kuma ya riga da ya san kansa kamar yadda a wannan kuma sun dauko shi ne karkashin fa matsura ghaira bagin wala adin fala isma alaihi to in mutum har ya kai wannan matsayin to wanda ya bashin shine ya ci kudin ruwa wanda aka dora wa 30 din shine Allah zai kama amma fa in mutum ya kai wannan matsayin yawa ba mutum ya mai da shi sana'ar sa kuma zai iya da wata alternative kuma ya yi ta yin irin wannan abun ko kuma iya da ma yadda zai ci abinci kai dai wasu abubuwa ne na gudanar rayuwa ba za su yi ba sai ya karbi wannan kudin duka wannan baya daga cikin excuse
Allah ya saka da alheri. Sai mai tambaya na gaba yace da fatan mallam Aisha ruwa lafiya, yace mutum ne ya bayyana karatu a inda ake boyewa a cikin sallah amma bai kai aya uku ba.
Wannan duk wanda ya tadaruki, ma'ana yana cikin wani hali sai ya gane sai ya tadaruki, to babu sujada a kansa. Ko ya zo maimakon ya fara karatu a bayyane sai ya dan yi ayoyi ɗan kaɗan haka a boye, aka dan yi tasbihi sai ya dora ainihin karatunsa a bayyane, to wannan yayi wannan istidraki, to wannan ainihin zai ci gaba da sallarsa ne kuma babu komai a kansa.
Sai bai tambaya na gaba yace mallam ni ne nake azumi sai ban yi niyya ba sai yau na tuna.
Ai shi azumi har kai shi har ka gama ba kai niyyarsa ba, kai ba zai yiwu ba. Shi yasa da abin da ake fadi kullun niyyan nan ba karantawan ne ake nufi niyya ba. Shine al-hiyal qasd bil qalb, an-niyyatu hiyal qasd bil qalbi, abinda ake cewa niyya shine zuciyanka ta kaddara. Har ka zo kai su duba kai niyyan azumi ba, zuciyanka bata kaddara maka ba azumi zaka yi ba, da kai niyya kai dai baka san kai niyya ba watakila, to yau an sanar da kai kai niyya. Yauwa, wannan karantawa nawaitu kaza 29 or 30 na yawman din nan, wannan baya da ba shi niyya ba. Wannan an ce wanda yake yawan kokonto shine ake so ya irin wannan karantawan. Amma makruhi ne ma dan zaka zo aiki ba da sai kai wannan karatu. Al-qasdu bil qalbi ita ce niyya, dan haka kai niyyarka.
Sai mai tambaya na gaba yace ana shiga fata mallam ina so a min bayani yadda ake ciyarwa tsohon da ba iya yin azumi. Rana ɗaya ake dunkulewa ko ko dai yaya ake yi?
Wato ciyarwa wanda ya kasa yin azumi, na farko dai akwai magana akan shi abinda za a ciyar din, don mun fahimci da yawa wasu mutane ba sa gane me ake nufi da hesus da shi kwano irin na awun nan sai za su ainihin ciyar da shi. Wani ma har yana ganin abin yana wahal da shi, da ko wanda min tambaya kwanan nan ma yake cewa ba shi da karfin yin kaza kaza, da na masa bayanin fa abinda zai ciyar din sai gane cewa ashe ba ma yadda ya tsammani. Ko da ka mudu da ake fadan nan mudun nabi ake nufi, mudun nabi ko bai wuce cikin tafin hannun mutum guda biyun nan ba shine mudun nabi. Saboda haka shi ne ake bayarwa a dukkan azumi guda daya, ba wannan kwano irin na awun namu ba. Kaga kwanon awo zai dauki kusan mudu hudu ma ko biyar kenan. To wannan shi ne mudu da ake bayarwa. Sannan yadda ake bayarwa, ana bayarwa in rana ta fadi, a ran da misali kamar yau rana ta fadi sai ka dauka sai ka bayar. Abin da yasa kuma, amma wasu malami suka ce ya juzu ka tara na kwana 30 din ka bayar a farkon wata. Misali kwana 30 din ka tara ka bayar a farkon wata, amma ka ce sai an gama azumi kuma kai lissafin guda 30 ka bayar, wannan ba a so. Me yasa? Saboda shi wannan mudu da zaka bayar guda ɗaya a ranar shine maimakon azumin da Allah ya dora maka kana raye. Saboda haka idan ka ce zaka bayar duka a yanzu, to wannan ra'ayinka ne, kayi wa Allah kyauta ne. In ka kai ƙarshen wata ma shikenan, in ba kai ma dai kai shikenan ka bayar. Amma dai Allah wanda ya dora maka karayu a ranar shine Allah ya dora maka. Saboda haka in ka tara ka bayar yanzu, ka bayar har da wanda Allah bai dora maka bane, tunda baka san za ka kai karshen watan ko ba za ka kai ba. Saboda haka in har ka bayar ka kai karshen watan, Allah zai dinga fitarwa a cikin wanda ka bayar din, yana ainihin ana zazzamewa. To wannan malamai suka faɗi wannan. Amma ka tara ka ce sai wanda ta kare, to nan kuma ana bin ka bashi. Da zaka yi kwana azumi kwana biyar kana jiran sai an kare ka bayar, to Allah yana bin ka azumi biyar, ko ka mutu akwai azumi biyar a kanka. Amma in ka bayar a kullum, to ka sauke abin da yake kanka. To da haka wanda yake da halin ya tara ya bayar a farkon wata zai iya bayarwa a farkon wata. Wanda ko ba shi da hali, to kullum ya bada ainihin guda daya, kullum ya sauke, aka sauke azumi ya sauke nauyin da yake kansa. Wannan shine ainihin abin da ake bayarwa.
Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan bukatun. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya ainihin ya sa mu suka da imani. Musibu da muke fama da su a wannan kasa, Allah ya yi mana tsananin rayuwa da ake fama, Allah ya yi mana ba dan halinmu ba. Albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أن سوراري كراتين القرآن وغيرما دقم صلاة إسياكو غمنا tare da Sheikh Modubu Isa Shango da Alaran Masa, wanda Dr. Jamil Isiaku Gwamna ya dauki nauyin kawo muku.